idan ya kasance al'umma ta samu baci ma'ana ta samu wani abu na illa to za a samu gaugawa a da za ta kasance mutane zama ga suna suna ta gaugawa ga wani abu da ba abin da shi aka umarce shi ba faqala sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma kana lin nabiyyin ba shi kamata da an gaba annabi bai kamata ba gaba annabi an karanta da wawu idan za a ce wa ma kana lin nabiyyin kuma an karanta babu wawu a ce ma kana lin nabiyyin bai kamata ga wani ba annabi daga cikin annabawan Allah ayyawilla ya ci kuduri yayi yaudara game da abin da ya shayi da nima saboda ita yaudara ga dukkan al'amari abu ce da take korarra da haƙƙin annabawa ma'ana annabawa babu wanda an mai yaudari da cikin daga cikin su gaba daya an kore yaudara da al'amarinsu ma Allah al'amari ne mustahil haka nan kuma mabiya annabawa ba shi kamata gare su su ci bulunin yaki saboda su an hore su ne ga yin koyi da annabawa waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko musu da haka shi yasa a gabanin zuwan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya bayar da labari wata rana akwai lokacin da wani ba annabi ya je kai farmakin yaki bayan an kare an tara ganima wuri guda kamar wanda an ka saba a wancan lokacin da ya gabata idan an tara ganima wuri guda bayan kare yaki sai wuta ta sauko daga sama sai ta canye wannan abin da an ka gara sai aka tara ganimar amma wutar ba ta sauko ba sai shi ba annabi ya ce to babu makawa akwai wanda na ci gudoli don haka waɗanda an jagorori kwamandoji na mayaka sai ya buƙaci su dawo gaba ɗaya kowa ya yi mubaya'a da shi lokacin da suna zuwa suna mubaya'a da ba annabi suna gaisawa sai a hannun wani daga cikin kwamandoji ya laƙe da raba annabi sai ya ce babu makawa cikin al'ummar ka ne aka samu waɗanda raɗibi ganimar yaƙi a suka ci guduri don haka ka kirawo al'ummar ka gaba ɗaya mayaƙan da ka zo da su su zo mu gaisa ana nan ana gaisawa a gaya gaisa da wanga ya gaisa da wanga shi ba annabi sai aka kawo ga hannun mutum guda ko hannun mutum biyu sai suka laƙe da na ba annabi ya ce to babu matsawa kuna kusa ɗauki wannan gaisa kusa ɗauki guduri na yaƙi da aka kuje ku kawo shi sai suka ɗauko wani a kunkurin zinari wanda ya yi kama da kan nake sai aka ɗauke shi aka aza saman ainihi wato wannan ganima sai wuta ta sauko daga sama ta kone to mu kuma al'umma annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya bibita annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam akan sauran annabawa wanda Allah ya bambanta shi da wasu abubuwa guda biyar da sauran annabawa da suka gabace shi wanda ganimar yaƙi da in an tara wuta za ta wuce can yi amma sai annabi ya ce wa uhillat liyal ghanaim a wata ruwaya wa uhillat liyal maghanim an halitta mini ribobin yaƙi aka kuma annabawan da suka gabata sai ka je masallaci sannan ka yi sallah amma shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya ce wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura aka sanya mini kaza ta zama ko ina masallaci ne kuma ƙasan mai tsarki ce duk inda sallah ta kama mutum sai ya yi sallah duk inda sallar ta kama shi sa'annan kuma ba annabi ana aiko shi zuwa ga kabila guda ke bantatta wa qistu ila an-nasi kaffa aka aiko ne zuwa ga mutane ga baki daya gashi Allah ta'ala na shaidon haka cewa wama arsalnaka illa kaffatan lin-nasi bashiran wa nadhira. Bamu aiko ka ba kwace ga baki dayan al'umma gaba dai duniya ka aiko ka ga al'umma gaba dai kana mai bishara da aljanna ga mu'minai kana mai gargadi da wuta ga kafirai. To wannan kenan. Sannan daga cikin abin da Allah ta'ala ya fifita annabi akan sauran annabawa idan yana son ya kai farmakin yaki ga makiya, tahiyar wata guda da an wada musu za su yi rikita su gidime su gigice hankalin su ya tashi. Da wannan kenan. Ga ganimar da aka konewa Allah ya saukar da wuta wanda shi amma haka shahid na inda muke. Allah ya halatta ma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cin wannan ganima su ci abin su halal malal ta hanyar araba a basuwa. Ga Allah na ba da shaidun cewa bai kamata gaba annabi daga cikin annabawa ya ci ganimar ya ci gululi na ainihi yaki. Wa man yaghdur Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa man yaghdur duk wanda ya ci ganimar yaki wa man yaghdur duk wanda ya ci gululi ya ci bima galla yawmal qiyama zai zo da abin da ya ci gululi wato na yaki a ranar alkiyama. Wanda bi ya ci gululi zai zo da shi. Menene gululi? An tara dukiyar yaki riba ta yaki gabanin araba mutum ya ɗauki wani abu. Wata rana an zo yaki an dawo sahaba annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cewa fulanun shahidun fulanun shahidun wani ya yi shahada wani ya yi shahada. Sai suka amince ne cewa kalla ba haka al'amari yake ba, na gare shi cikin wuta saboda wani bargo da ya ɗauka gululi cikin a ganimar yaki. Da haka kenan, ba a ɗibar abin da aka sama na yaki sai an raba an baka, sai wa abin da aka joke cikin hadisi kamar zuma ko wani abu da aka ɗiba a ci. Tana da damar ɗan ɗiba ka ci amma dai ba ka ɗauka ka tsaye da shi ba. Don haka mabiya manzannin Allah su ma sai halatta gare su ci gululin yaki saboda an hore su da yin biyayya da ɗa'a ga manzannin nan na Allah. Dukko wanda ya ci gululi na yaki zai zo da abin nan da ya ci gululi a ranar alkiyama yana ɗauke da shi a kan wuya dai. Ga shi nan ya ɗauko shi ya taho da shi a ranar alkiyama. Za su kaga kenan, wato bai dace ga mutum musulmi ba ya ɗibi gululin yaki ya ci saboda musiba ta babba. Tun daga shi Allah ya yi bayani a cikin Alƙur'ani cewa duk wanda ya ci gululin zai zo da shi wannan abin da ya ci na gululi ran alkiyama yana ɗauke da shi. Zamma zuwa bakun da nafsin. Sa'annan za a satanta ma kowace rayuwa. Za a satanta ma wato kowace rayuwa bima kasabat da abinda ta aikata. Sawa'un wanda ya ci gululi na da wanda bai ci gululi ba, duk za a yi ma kowa satayya. Za a satanta ma mutum abinda ya aikata. Da aikinta za ka haɗu da sakamako a wurin Allah a ranar lahira. Wan lahir zamun alhali su mutane ba za a zalunce su komai ba. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ɗaya ne daga cikin annabawan Allah amma kuma shi ne mafifici daga cikinsu, ko kuma mabiyan annabi kuke sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Saboda haka ya kamata ku kasance, wato abinda ya kamata ku kasance kuna tsarkakewa, kuna ƙoƙarin wato tsarkakewa da tsarkakewa ke da waɗanda na gabace ku na al'ummomi waɗanda suka shuɗa mabiya manzanni. Ku ya zama kun yi tsarkaka, kun yi tsarkaka game da sauran al'ummomin da na gabace ku. Da haka kenan, nan Allah ta'ala ya hana a ci gululi Allah yayi bayani akan cewa cin gululin nan illa ta laidina babba sai Allah madaukakin sarki yace afa man tabaa ridwan Allah
afa man tabaa ridwan Allah kaman baa bi sakhatin min Allah wa ma'wahu jahannam وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون
تعنينا الله سبحانه وتعالى يجي أفمن اتبع رضوان الله وانده يبير دا الله yayi ma Allah da'a ya tsarkake Allah subhanahu wa ta'ala bayan haka ya tsarkaka ya tsabtata daga dabi'o'i abin zargi kamar cin gurumin yaji kaman ba abu sakadin min Allah yayi kama da wanda ya koma da rushin Allah saboda saba ma Allah yayi kama da shi nga amsa nan bai kama da shi ba kuma wanda yake yayi amfani ko ya ci gululin yaji wama wa jahannam madaranta gidan wuta wama wa jahannam madaranta wutar jahannam wa bisal masir makoma ta yi muni ita wutar jahannam Allah shi kare mu da ita. Dakana akwai muna nawa game da sha'ani na guduli. Na guduli. An nuna muni da illa na guduli na yaki da mutum zai ci gabanin Araba. Da kuma tsarkake dukkanin annabawa da guduli cewa ba su ci shi ba. Saboda shi cin guduli yana wajarta samun rushin Allah subhanahu wa ta'ala. Tsarkakuwa da tsarkakuwa daga cin gululi yana wajabtar da samun yardar Allah subhanahu wa ta'ala. Dan muka diba za mu ga akwai hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim da sun fitar da wannan hadisi. Imam al-Bukhari ya fitar da wannan hadisi a cikin gasassun littafinsa hadisi mai lamba 373. Imam Muslim ya fitar da wannan hadisi mai lamba 1831. Hadisin da aka ruwaito daga Abu Huraira, Allah ya kara ma Abu Huraira yadda. Shi Abu Huraira ya ce, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya tsaya cikinmu mu sahabbai ne. Sai ya ambaci gululin yaki ya girmama wato laifi na ainihin shi gululi ya yi bayanin girman laifin gululi ya yi bayanin girman al'amarin wato gululi ya ce ban sanar ma ɗayanku ba ranar alkiyama da zai zo ga wuya ne yana ɗauke da akuya ta ne mai kuka ga ta nan ya ɗauko ga wuya ne ta ne mai kuka aka ban sanar ma ɗayanku ba da zai ɗauko doki ga yi nan ga wuya ne ya ne mai kuka yana cewa ya ma'aikin Allah ka taimake ni ka taimake ni in ya zo ya ce mai haka da ya ce ya Rasulullah a jisni ni kan abinda zan cewa in ji Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba qulu la amliku laka shay'a ni ban mallaki komai ba gare ka wanda na riga na diyar maka da sako ka zo da rakumi akan wayanka ya nema kuka ya zo ya ce ya ma'aikin Allah taimakani in ci ni ban mallaki komai ba ko duk abin da ka ɗauko ga wuyanka, kamar rafo mai ko akuya ko doki ko wani abu da ka zo da shi ka kira ni sai ce ni ban mallaki komai ba babu wani abu da ni mallaka wanda zai iya amfana maka duk wanda ya dauka abin da ya dauko ga waya ya kira ya Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa ya ceje shi kawai abin da Annabi zai cewa ni na idan muku da safo amma ban mallaki komai ba wanda zai iya amfana muku da haka lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya daukar ma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa anzir ashiratakal aqrabin kai wa'azi ga danginka na kusa kai musu gargadi anzir ashiratakal aqrabin sai sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yayi kira ga mamme zuwa ga Quraishawa bayan yayi ga mamme kira fa khassa sai ya kebance yace ya kai Abbas dan Abdul Muttalib ka fanshi kanka ranar lahira bas idana maka komai yake Safiya gwaggon Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki fanshi kanki ranar lahira bas idana miki komai yake Fatima yar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ki fanshi kanki ranar lahira bas idana miki komai ma'ana duk wanda bai bi Allah ba a nan duniya to ranar lahira Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bai amfana mishi komai duk wanda yake da dangantaka da shi yace yake Fatima yata ki roke ni duk abin da kika so na dukiyata amma ki sani ban iya amfana miki komai wurin Allah a ranar lahira to idan dai kai wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya wada ma dangi ne yan uwa ne diya ne da sauran duk wanda a tare da shi haka to ina gare mu Abu Lahab yana wannan wuri rahmatullahi alayhi kawai da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya gama yi musu gargadi me ya bude baki ne yace taballaka ya Muhammad halaka ta tabbata gare ka hasara da tabewa alle haza jama'atana don dai ka wada mun ga abu ka tara mu sai Allah subhanahu wataala ya mai dan mai raddi shi Abu Lahab Allah ta'ala ya tokar ga suratul masr tabbat yada abi lahab wa tab anu abi lahab sin tade kuma ya halaka ma abalanu malu dukiyarsa ba ta amfane shi ba wa ma kasaba da abin da yake nema duk wani abu da yake bida yayi tsururi na dukiya bai mai amfani ba sai yaswana ra zai shiga wuta da talahab ma buciya kuna Allah ta'ala ya mai dan mai martani cewa dukiya sai ba ta da wani amfani gare shi da duk wani abu da yake bida bai da amfani gare shi kuma zai shiga wuta ma buciya kuna ya wada mun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abin da yake so na damuwa ko bacin rai ko a imai izgili to Allah ya mai dan mai martani zai shiga wuta ma buciya kuna wa mura'atu hammalatul hadab da mata ce wanda take tana dauke da itacen kaya bijidi ha habl ga wuyanta akwai igiya min masar ta kaba saboda kyawanta da hadabi bancinta ba ma sarka ta kasa ga wuyanta ba wato awo ta kasawa ita yan mata sarka su ga da su sa ke ta saboda kyau kaba ta kasawa ga wuyanta to ne kenan kunga babu shakka duk wanda bai bi Allah ba ya bi diyar da Allah to yayi bi ya halaka yayi hasara ya tadi dan haka wanda ya biyar da Allah ya samu dacewa wanda ya kauce ma hanyar Allah sai ya wada cikin wushin Allah subhanahu wataala Allah ya kare mu dan haka cin gululi mummunan al'amari ne dan haka akwai buƙatar wanda Allah ta'ala ya tsabtace tsarkake annabawa daga gare shi ya zama wato mu ma mun tsarkaka mun tsabtata daga abin da duk yake gululi na dan mu samu yarda Allah ba dan mu hada cikin shin Allah ba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hum darajatun indallah
هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون
الله ما دوك جين سركي يچون سو انبا ونندا سكبي يردا الله درجات سنا درجوجي مبانبانتا معنا انبا ما Allah ya bibi ta wasu akan wasu wala qadin faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'd Allah yayi bayani cewa yayi ta wasu annabawa akan wasu annabawa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine wanda amma fi tsololuwar daraja daga cikin annabawa ma'ana babu wanda daraja sai ta kai daga darajar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda Allah a wurin Allah wadanda ko da sun ka koma da hushin Allah suna cikin wato ainihi bubba ta uta game da abin da suka aikata na layyi da yaudara wanda suka yaudare kansu wanda gashi an bace masu halin kwarai sanna an biyar da wadanda suka aikata mummunan aiki an yi su da ambaton masu darajoji ta gari ko kuma daraja ta gari wadanda an kai ishara da cewa su wadanda kam wadanda na bi hushin Allah ba su cancanci a ambace su ba saboda wulakantawa Allah ya kaskanta su ya wulakanta su amma wadanda na yi aiki na gari sai Allah ya ce wa darajatu ni inda Allah su annabawa Allah ya bibi da wasu akan wasu amma wadanda na bi hushe Allah ba su ko kai ga matsayina a bace su ba wallahu basirun bima ya'malun Allah subhanahu wa ta'ala masani ne ga abin da suke aikatawa shi Allah ma'abuci lura ga aikinsu ba wani abu da zai koyu ga Allah na ayyukan da suka aikata saboda haka Allah ta'ala zai sakanta ma kowa bisa ga abin da ya aikata muna roƙonka Allah ka sa mu samu sakamako na alkhairi sai Allah madaukakin sarki yace laqad mannallahu 'alal mu'minin
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين
الله مدوكين سرقية لقد من الله على المؤمنين حقيقة الله ياي بيواك مؤمنين إذ بعث فيهم لو تشند الله تعالى ya aiko musu rasulan mazo min afdin da cikinsu Allah yayi ma mu'minai baiwa saboda ya aiko musu manzo daga cikinsu wanda yaren su guda da shi suna sanin manzon ga nasu kamar wanda suke sanin wato ainihi amanar su suna sanin wannan manzo kuma suna sanin amanar shi manzon da arkaka a rayuwarsa kuma ga shi cikinsu kalar suna jinsin suna yaren suna suka ɗaukaka shi suna kira ne aminu amintance sun yadda suna ainihin ɗaukaka shi Allah ya aiko musu shi na daga cikinsu ma'ana ɗan uwansu danginsu aka ka cikin mafi daukakar aba kabila kabila mafi daukaka kuma cikin mafi alkairin gida yaslu alaihim shi wanda babban manzo da Allah ya aiko musu daga cikin su yana karanta musu ayati alqur'anin Allah wa yuzakkihim Allah yana karkake su Allah yana tsabtace su daga zinubai da dabi'o'i abin zargi wa yu'allimuhum alkitaba Allah yana sanar da su alqur'ani wal hikma kuma Allah subhanahu wa ta'ala yana sanar da su arabin bincike wanda yake tabbace ta hanyar ilimi wanda yake yana akan matakai kamar karanta alqur'ani wanda dole naka nemi ilimi na karatun alqur'ani wa in kan aiwa da al'amari yake ko da sun ka da sun kasance gabanin shi alqur'ani gabanin aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sun kasance da fi dalali suna cikin bata mubinin bayyananne gabanin Allah ya aiko annabi larabawa na cikin bata bata bayyananne ko bata bayyananna an samu masu bauta malata an samu masu bauta ma'ulla an samu masu bauta ma manata ha Allah ta'ala yace afara'aytum lata wal uzza wa manata ath-thalithata al-ukhra ba ni labarin lata da uzza ba ni labarin manata na uku ba ni labari game da su da larabawa a lokacin jahiliya shi lata wani mutum ne na gari wani mutum ne na kirki wani mutum ne salihi da yabi Allah da takawa wani mutum ne da yake ciyar da alhazai abinci saboda Allah sai ya sa ayi garin alkama a soya shi idan alhazai suka zo wurin aikin haji yana kwaba musu wannan garin yana raba musu shi lata to lokacin da lata ya rasu sai waɗanda aka ma almajirai ne sun ka ce bari su yi mutum mutumi ne kusa ga kabari ne duk sadda sun ka dibe shi sai su tuna da irin ibadar da ya kai su ma sai su ƙara himma wurin ibada da lokaci ya yi tsawo sai shi da ya ce musu ai ba ku san shi na Allah ba sai zuwa kawai bauta mishi kaga asalin lata mutum na nagari kabari ne na bawan Allah salihi an ka zo an ka gina mutum mutumi a kansa aka uzza daga suna Allah ne al-aziz sai suka laƙa magurki suna ce mai uzza suna bauta masa aka marata ath-thalithata al-ukhra wanda sun aikata abin da suka aikata na ketare iyakar Allah ga bauta ma waɗanda gumata kuma wanda wannan ya faru a lokacin annabi Nuhu alaihi salam an yi wasu bayin Allah na kirki a zamanin annabi Nuhu wasu da suwa da yahuka da yahusa da nasara salihan bayin Allah na sun bi Allah da takawa da Allah ya musu rasuwa sai mabiyan suka ce bari mu gina mutum mutumi kusa ga kowane karabi kabari daga cikin kaburbararsu nasu ana nan tahiya lokaci ya yi nisa sai waɗanda suka gina wanga mutum mutumi na hotunan waɗanda bayin Allah sai suka rasu waɗanda sun ka tsoro da baya sai shi ɗaya ce musu ai ba ku gani ba suna alloli ku ka bauta musu wa qalu la tadharunna wuddan wa la tadharunna alihatakum kace kada ku bar abubuwan bautar ku wa la tadharunna wuddan wa la suwa'a wa yaghus wa yahuk wa nasra wa qad adallu kathira sun fatar da mutane masu yawa to ga Allah subhanahu wa ta'ala ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi bayani cewa ko da dai larabawa tabbas sun kasance gabanin Allah ya aika manzon Allah suna cikin bata bata bayyananna ta hanyar bauta ma gumaka da bauta ma duwatsu da bauta ma itace da bauta ma ruwa da sauran abubuwan da suke yi na bauta dan sabon Allah na faruwa gare su ta hanyar aikata zunubai wanda su suna kallon ma abin da suka aikatawa al'amari ne dan kadan idan an kwatanta da ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala yayi zuwa gare su daga cikin ni'imomin Allah gabanin wato ainihi wannan musiba ta zame su suna ganin abin da suka yi ba wani abu ne amma da hina babba don bin abin da Allah ya ce shi ya sawaba shi ya zama laya kuma gabanin Allah ya aiko wannan manzo ai suna cikin fata to gashi Allah ya aiko shi da shari'a shin sa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya ce aw kullama asabatkum musibatun
أَوَكُلَّمَا أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُمْ مِثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّ هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
Allah da kukin sarki ya ce awa awa lamma asabakum to awa lamma asabakum musiba e ko yaushe musiba ta same ku kamar abin da ya faru gare ku a Odo na kashe muku mutum 70 ku al'ummar musulmi aga asabtum to ku sani aga asabtum mislaiha hakika irin wannan ya samu kafirai kamar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun in wani abu na musiba ya same ku ya samu kafiri in kun jira da sun jiya ga shi ku kuna da fata da kauna wurin Allah irin abin da ba su da wannan fata Bayan wani abu ya same ku a Odo an kashe muku mutane 70 to qad asabtum mithlaiha irin wannan su ma ya same su a Badar inda aka kashe muku mutum 70 kuma aka kama musu mutum 70 mafi fursunonin yaki kaga kenan har sun yi wahala idan sun diba kafirai sun ma yi wahala su musulmi 70 aka kashe to nan ko an kashe makafirai mutum 70 an kama 70 qultum anna hadha kun kace kuna masu mamaki anna hadha ya wanne yake gare mu ya akai muka samu wannan yarkuwa ga mu musulmi kuma kuma ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cikin mu suna cewa anna hadha da kaka haka ya faru gare mu suna ta mamaki sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul huwa min indillah kace musu ya kai babban manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eh har sun yi wata tambaya ce musu huwa min indillah wannan daga wurin Allah min indi an kunti kunko wannan daga wurin ku ne abin ga da ya waru na kari ya daga da kashe mutum 70 cikin ku to da gare ku ne saboda ku kun ta bar wurin nan da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaye ku ga haka sai aka yarbe ku aka bar taimakon ku aka ba makiyan ku dama suka war muku har suka kashe mutum 70 daga cikin ku gabanin Allah ta'ala ya kaga za muku ya kama muku inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah bai iko ne ga dukkan komai na daga cikin abin da Allah yake da iko taimaka muku da kuma hana taimakon yazo yana iya ba ku taimako kai tsaye kuma yana iya hana taimakon hakika Allah subhanahu wataala ya sakanka muku da sababin sabawanku ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama akan tabbata wurin nan da ya aje ku kun ga mun ci nasara kada ku sauko kun ga an ci nasara akan mu kada ku sauko ku yi tawwan kibiya da aka fara yaki suka ga ana ta kashe kafirai sai suka sauko don su bibi ganima shugabansu komanda yana cewa a'a kada ku zaba mu umurnin manzon Allah annabi ya ce ku tsaya na ko kun ga an ci nasara akan kafirai kada ku sauka ko kafirai sun ci nasara akan musulmi kada ku sauka wasu suka tsaya wasu suka bar wurin sai kafirai suka saɗa wata wannan bangare suka kama kashe musulmi an jarbi musulmi kenan ko ga su musulmi masu imani da Allah ga su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga iyaka duk wani sababi ya haɗu da haka kenan dan musulmi na musulmi bai hana wata rana Allah ya jarbe su sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma asabakum yawm al-taqa al-jam'an
wa ma asabakum yawm al-taqa al-jam'an fa bi ismillahi wa liya'lam al-mu'minin
Allah madaukakin sarki ya ce wa ma asabakum abin nan da ya same ku yawm al-taqa al-jam'an ranar da jama'un guda biyu suka haɗu a Uhudu jama'a masoya Allah da jama'a makiya Allah jama'a musulmi da jama'a kafirai jama'a masu da'a da dindararrun jama'a fadararru kan gararru da jama'a da a tare da hasken imani da shari'a da jama'a da a tare da duhun kayanci sun haɗu a Uhudu fa bi iznillah to wannan abin da ya same ku da izinin Allah ne ai da hukuncin Allah da kaddara Allah ne wannan abu ya waru gare ku waliya lama almu'minin kuma dan Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana da masu imani ya bayyana abinda shi Allah ya san shi na masu imani ya bayyana masu gaskiyar imani ilimi na bayyane wanda kowa zai gane waɗanda an mu'mine na gaskiya
waliya'lama alladhina nafaqu wa qila lahum ta'alaw qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu alqitala lattaba'nakum قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون
الله سبحانه وتعالى وليعلم الذين نافقوا kuma Allah ya sa wannan al'amari ya kasance na haduwar masoya Allah da makiyansa aka fafata a Uhudu kuma Allah ya jarbi mu'minai waliya'lam alladhina nafaqu dan Allah ya san waɗanda suke yin munafunci a cikin addini dan Allah subhanahu wa ta'ala ya san waɗannan da suke yin munafunci wakilalahu sai aka ce musu da waɗanda aka ce musu wato ta'alu ku tau dan Allah ya gane munafikai sannan da waɗanda aka ce maku tau lokacin da suka watse daga fagen daga daga barin yaki shine Abdullah dan Ubayy da kuma mabiyansa suna ce a mu kan wallahi takan mu mukai ana ce musu ta'alaw qatilu ku zo ku yaƙi fi sabilillah dan mu dai yarda Allah ku zo ku yaƙi makiya Allah a wani fa'u ko ku ba da kariya daga mutanenku, ku zo ku ba mutanenku kariya. Don in kun shigo cikin al'umma na mayaka za su ƙara yawa, ko da ba ku yaƙi ba, shigewa ku yana da tasiri. Kalu launa alam qitalan, sai munafukan Allah da shugabansu Abdullah bin Ubay suka ce, mu kai inda mun san abin zai kasance yaƙi na, gashi ana gwagwarmaya ana fafatawa. Ta haƙiƙa a lattaba anaku, mukan da mu biyo ku ba. Mu inda mun san haka za a yi, a fafata yaƙi a gwamza haka, to mukan da mu biyo ku ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yana mai ƙaryatashe su, su munafukan Allah Abdullah bin Ubayy da mabiyansa, lilkufri ga kafirci yawma idin a wannan rana, aqrabu minhum, su an mai kusanci wato zuwa gare su, sun yi kusa ga kayarai, liliman daga muminai, saboda abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana na yarbewa ga muminai suka samu kariyar daga. Sai ya zamana su muminai su a kusa ga ainihin imani bisa ga abinda ya bayyana, ko kuma shi Abdullah dan Ubay da gungunsa suna nuna kamar suna a kusa ga muminai, kamar su abinda an manuharsu taimaka ma annabi. Sai ga Allah na tuna musu asiri yana cewa, yaquluna bi afwahihim, suna waɗi da bakunansu, ma laysa fi qulubihim, abinda babu shi a cikin zukatansu. Wai inda sun san waɗana, da ba su biyo ku ba, wallahu a'lamu bima yaktumun, in har sun ɓoye muku, ku ba ku sani ba, to shi Allah ya san abinda suka ɓoye na munafuci. Dama ba su zo da manuwar yaƙi ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, allazina nafaquu, allazina qalu li ihwanihim,
allazina qalu li ihwanihim wa qa'alu law ata'una ma qutilu, قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين.
تسي أبنجي سبحانه وتعالى يتي الذين قالوا لإخوانهم لإخوانهم سوى النمنا وكي ودن دا سكتشي ما ينقوانسو waƙa'adu ko yawa, waɗanda suka ce ma ‘yan uwansu su munafukan nan na Allah, da suka ce ma ‘yan uwansu waƙa'adu, sun yi zamansu daga barin zuwa wurin yaƙi, da sun ka koma gida kenan sun isko su. Suka ce law ata'una, inda kun yi mana da'a, suna magana game da waɗanda suka yi shahada a uhud. Law ata'una, inda sun yi mana da'a, su waɗanda da na yi shahada a Uhud, ma kutilu, da ba kashe su ba. Wai inda ba mu tsaya yaƙin ba, sun yi da'a sun taye su, da ba kashe su ba. Sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ma babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, qul fadra'u an anfusikum al-maut, to ka ce musu ku kare kanku daga mutuwa, in kuntum sadiqina, in kuna cewa wai su waɗanda da anka kashe a bagen daga waɗanda na yi shahada, inda sun yi muku da'a da ba a kashe su ba, to ku yanzu ku kare kanku mutuwa. In har suna da magani ko, to su yi wa kansu maganin mutuwa, ya zama za su rasu ba, shi kenan sun tsira daga mutuwa. Kaga ba su da wanda za su yi ko, dole na ma sai sun mutu. Shi yasa malam mai duhu Allah shi mishrama yake cewa walau ishta alfan thumma alfaini ba'daha wala budda min yawmin tasiru ila alqabr, da za ka yi shekara dubu a ƙara ma dubu biyu zama dubu uku kenan ba makawa wa kullu atin atin wa kullu atin qarib ko ni an ka ce gashi nan tahe zaka ga abin nan ya taru kuma duk abin da an ka ce gashi nan tahe abin nan sai ka ga makusanci na gaya na da haka duk abin da an ka ayyana an ka ce lokaci kaza za a yi ne to zaka ga nan da ma abin nan ya taru ya wuce sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wala ta'tibanna alladheena qutilu fi sabilillahi amwata
wala tahsabanna alladheena qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun
sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo mana bayani dangane da abin da ya faru na Uhud na damuwa da bacin rai wanda har da munafukan Allah suna yin abin da suka yi na cewa wai shahidai inda sun yi musu da'a da ba su mutu ba sai tsarin magana ya juya sai yakin magana zuwa ga waɗanda ake magana da su sai Allah ya ce yana mai maida martani ga zaton da munafukai kai ya kai wanda ake yin magana da kai ka sani Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani cewa wala tahsabanna alladheena qutilu fi sabilillahi amwata wala tahsabanna alladheena qutilu fi sabilillahi kada ku yi tsammani wadanda aka kashe a tafarkin Allah dan addinin Allah kada ku yi zaton amwata wai su matattu ne bal ahya a suna nan da rayuwarsu a inda rabbihim a wurin ubangijinsu rayukansu Allah ta'ala ya sa an sa su a cikin balikocin tsuntsayen aljanna ko tsuntsaye masu kala danya haki suna yawo cikin aljanna duk inda Allah ta'ala ya so su yawo ta kamar wanda ya zo a cikin hadisi kuma hadisin da hadisi na ingantacce Imam Muslim ya rawaito wannan hadisi ko kar ku yi tsammani ma sun mutu a su ko munafika ya ce Allah su kare Allah ya ce su kare makan su mutuwa ko in suna da gaskiya ga mu'minai ko Allah ta'ala ya ce kar ku koyi zato kar ku koyi tsammani sun mutu a suna nan da rayuwarsu wanda aka ce a tafarkin Allah suna cin abinci suna cin ƴaƴan itatuwa na aljanna da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce farihina bima atahum Allah
farihina bima atahum Allah min fadli wa yastabshiruna billadhina lam yalhaqu bihim min khalfihim
Allah
khawfun alayhim wa la hum yahzanun
Allah subhanahu wa ta'ala ya bada labarin su mu'mine da suka je yaki dan bidai yadda Allah aka kashe su kar a mai zatar sun mutu suna rayuwa a aljanna bayan haka kuma farihina bima atahumullah suna masu ainihi wato farin ciki da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya basu farina bima atahumullah suna ainihi wato farin ciki halin kasancewar su suna masu farin ciki da abinda Allah ta'ala ya basu na arziki bima atahumullah da abinda Allah ya basu min fadlihi na falalar Allah wayastabshiruna kuma su suna yin bishara suna farin ciki suna bishara billadina lam yalhaqu bihim da wadanda ba su riske su ba min kalbihim wadanda suka bari nan bayan su a gidan duniya na ƴan uwansu mu'minai suna yi musu bishara suna cewa Allah khawfun alayhim suna yin bayani cewa ai ba tsoro gare su wadannan da ba su riske su ba ba tsoro gare su wala hum yahzanun kuma ba za su yi bakin ciki ba a lahira suna farin ciki wato da yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya aminta su ya sa musu farin ciki kunga su mu'mini al'amarin su ko yaushe alkhairi na kuma al'amarin su ko yaushe wato cin nasara na dan haka kenan babba abin da ya kamata mu'mini su sani Allah ya musu baiwa da bai yi ta ba ga kowa daga cikin al'ummomi musamman dukkan wanda ya yi imani da Allah to ya yi hakuri duk abin da ya gani na jarabawa nan gidan duniya na yin Allah ya mai muwafaka ya cika da imani kaga shikenan ga waɗanda aka kashe kwade hodan ga kai musu su munafika Allah ai inda sun musu da'a da ba su bi su ba to ga Allah ya ce ko zato ma ka ai ba wai ya ce sun mutu ba ko zato ka ai suna can suna cin ƴaƴan itatuwan aljanna rayukan cikin balikoton aljanna tsuntsayen aljanna suna yawo da su a aljanna amma suna wada ma ƴan uwansu da suka bari duniya kada ku ji damuwa kada ku samu wani tsoro kada ku yi bakin ciki ga waɗanda ba su riske su ba kaga Allah subhanahu wa ta'ala ya ba su baiwa ya ba su ni'ima ya ba su rahama ya ba su gafara abinda aka kole abinda mu'mini ka bukata ya samu aljanna ubangiji Allah kai muna rabon samun ta muna roƙonka ya Allah ka gafarta muna abinda duk muka aikata na kuskure wanda muka yi akan sawaba Allah ka ba mu lada abinda na karanta akan daidai Allah ya ba mu lada kure na Allah ya himini Allah ya shayeshi a cikin zukatan al'umma Allah ya taimaki al'ummar musulmi Allah ya taimaki addinin musulunci Allah ka sauƙaƙa mu al'ummar musulmi Allah ka yassara mu al'ummar musulmi Allah ka dauke mana wahala Allah ka saukar mana da sauki Allah muna roƙonka ƴan uwanmu jama'a musulmi da basu da lahiya maza da mata na gida da na asibiti Allah kai ad lahiya Allah ka basu subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك